Afrique.com, nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Bakeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 11 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji makumar mutanen nan da ƴan ta'addar daji suka sace a Zamfara. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun Niger da kuma darussan Ramadan kan rayuwa. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Bakeri. Karamar ministan harkokin wajen Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙin da Rasha ke yi. Kana ta buƙaci Prime Minister India Narendra Modi da jama'an India su kawo ziyara a ƙasar. Emin Zaparova ta faɗa a wata tattaunawa da talabijin CNBC cewa Kyiv tana kuma sa ran India za ta gayyaci jama'an Ukraine zuwa taron kolin kungiyar manyan kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki ta G20. Kana ta karfafa tattaunawar siyasa da Kyiv. India dai ita ce ke riƙe da shugabancin karɓa-karɓa ta kungiyar G20 na wannan shekara, kuma za ta ɗauki bakoncin taron kungiyar kolin, wato taron kolin na kungiyar a watan Satumba. New Delhi dai bata yi suka ba ga mamayar da Moscow ta kaiwa Ukraine kamar ba kamar sauran kasashe da suka yi hakan ba, kuma har ta ƙara yawan mai da take saya daga Russia da ke zama babban ginshikin tattalin arzikin ƙasar Russia, yayin da wasu kasashe kuma suka rage yawan mai da suke saya daga Russia. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai rangadi a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Ziyarar Blinken ta farko zuwa Vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiya Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu sun kai ziyara a kasashen juna a wannan shekarar, a cewar manazarta. Bayan ya bar Vietnam, Blinken zai nufi ƙasar Japan a ranar 16 ga watan Afrilu, inda ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar kasashe 7 masu arzikin masana'antu za su haɗu a garin Karuzawa da ke gundumar Nagano domin tattauna muhimman batutuwan tsaro. A wannan shekara, babban kawancin Amurka da Vietnam ke cika shekaru 10. Kasashe biyun da suna tattaunawa akan yadda za su cira hulɗarsu zuwa matsayi na gaba a wata dabarar yin aiki tare. Labaran na zuwa muku dai daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa zai kyale ministan tsaro Yoav Gallant akan mukaminsa duba da irin tashin hankali da ke faruwa, inda ya janye aniyarsa ta koran ministan da ta tada zanga-zanga ta kuma haifar da fargaba a kasashen waje. Ya ce su biyun sun sasanta rashin fahimta a tsakaninsu akan kira da galan ɗin ya yi a bainar jama'a a watan da ya gabata, cewa a dakatar da shawaran gwamnati ta yi wa sashen shari'a garin Bawul, wanda galan ɗin ya ce barazana ce ga tsaron Isra'ila. A makon da ya gabata, Netanyahu ya sanar cewa zai jinkirta koren nasa. An kashe wani ɗan ƙasar Italiya mai yawon buɗe ido, kuma aka jikata wasu mutane 5 a wata motar da ta afka musu a birnin Tel Aviv a ranar Juma'a, sa'o'i 2 bayan da aka kashe wasu mata 'yan uwan juna da mahaifiyarsu a wani harin bindiga a yammacin kogin Jordan da aka mamaye.
Da Baba Makeri, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu tabo wani batu da yayi matukar tayar da hankalin 'yan Najeriya a baya-bayan nan, wato sace wasu mutane akasari mata da yara a ƙarshen mako da 'yan fashin daji suka yi a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya, inda jami'an tsaro ke can suna ta ƙoƙarin kubutar da su. Mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce akalla mutum 80 'yan bindigar suka yi garkuwa da su, amma hukumomin tsaro sun ce adadin bai kai haka ba, kamar yadda za a ji a rahoton Timothy Obizu, wanda abokin aikinmu Mahmud Ibrahim wato Mahmud Lalo ya fassara mana.
Hukumomin tsaro a jihar Zamfara sun ce sun baza jami'ansu tare da haɗin gwiwar 'yan vigilante a ranar Litinin domin ganin an ceto mutum 9 da 'yan bindigar suka sace ba 80 kamar da rotani ke cewa ba. Mata da yara ƙanana 'yan fashin dajin suka sace a ƙauyen Wanzame a lokacin da suke yin ice. Hukumomin sun ce lamarin ya faru ne yayin da 'yan bindigar ke ƙoƙarin tserewa hare-haren dakarun Najeriya. Kafafen yaɗa labaran ƙasar da mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce mutum 80 aka sace, kuma har 'yan bindigar sun nemi a biya kusan naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. Amma kakakin 'yan sandan jihar ta Zamfara Muhammad Shehu ya musanta wannan batu.
The command is working towards ensuring.
Yace rundunar 'yan sandan na aiki wajen ganin an kubutar da mutanen da aka sace. Wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu. Kuma 'yan sandan mu na aiki ne tare da sauran jami'an tsaro.
In collaboration with other agencies.
Najeriya ta kwashe shekaru tana yaƙi da ƙungiyoyin 'yan fashin daji waɗanda kan kai hare-hare a yankunan arewa maso yammacin ƙasar, inda sukan ɗauki mutane don a biya su kuɗin fansa. Kuma jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da kan faɗa ƙangin maharan. Kabiru Adamu mai fashin baƙi ne da ke zaune a Abuja, babban birnin Najeriya, kuma a tashi irin mahangar ya fi gaskata abin da mazauna yankin suka faɗa.
When I first heard of the development,
ya ce da farkon samun labarin na kira mutanen da na sani a yankin. Na yi ƙoƙarin na ji ta bakin iyayen da aka yi garkuwa da 'ya'yansu, kuma mun samu labarin ba a san iya adadin yaran da suka je daji don yin ice ba. Amma bayan da lamarin ya faru, daga baya akwai iyaye da suka riƙa fitowa suna cewa 'ya'yansu sun ɓata. Ta wannan hanya muka fahimci cewa adadin waɗanda aka sace zai kai 70 zuwa 80. Adamu ya ƙara da cewa matsalar garkuwa da mutane ta ragu da kashi 80 a tsakanin watan Disambar bara da watan Fabrairun wannan shekara, kamar yadda alƙalaman kamfaninsa na tsaro da ake kira Beacon Security Consulting suka nuna. A zaben da aka yi a watan Fabrairu a Najeriya, matsalar tsaro ita zamanto muhimmin batu ga masu kaɗa ƙuri'a, kuma cewar Chidi Omeji, makonnin da suka biyo bayan zaben babu wani abu da ya sauya.
Yace
abin takaici ne da ke nuna mana cewa har yanzu ba mu shawo kan wannan matsala ta sace ɗimbin mutane a lokaci guda ba. Abin da ke nufin akwai jan aiki a gaba. Idan ka kalli abin sai ka ga kamar an rufe mana baki. Mutane sun daina nuna fushi kan matsalar. Wannan abin takaici ne. Yayin da shugaba Buhari ke shirin miƙa mulki ga zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a watan Mayu, jama'a da dama na da ra'ayin da ke nuna a wani fannin gwamnati ta gaza kan alƙawarin da ta yi game da batun tsaro, yayin da hukumomin ƙasar ke cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu.
To, gaida Mahmud da wannan rahoto na Timothy Obizu, yanzu kuma ga ba makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden zai bulaguro zuwa Ireland a wannan mako domin halartar bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a lokacin Good Friday a arewacin Ireland, da kuma kai ziyara a garuruwan Ireland na asalin kakanninsa. Ziyaran Biden na zuwa ne a matsayin ƙarfafa yarjejeniyar zaman lafiyar da ke fuskantar jarrabawa daga rashin jituwan 'yan siyasa da kuma hare-hare na lokaci-lokaci da 'yan adawa. Tashin hankalin na baya-bayan nan ya faru ne a jiya Litinin, yayin da wasu matasa da suka rufe fuskokinsu suka yi ta jifan motoci 'yan sanda daban da aka shirya da fetur yayin maci a birnin Londonderry. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya shirya ya gaisa da Biden idan ya isa da yammacin yau Talata a Belfast. Kashe gari kuma Biden zai gana da Sunak a wani taro kafin daga bisani ya yi jawabi a Jami'ar Ulster a birnin Belfast. A ƙarshe, Majalisar Dokokin Iran ta tabbatar da wani ƙudurin doka da za ta tsananta kunnin, wato jin kunni kenan, na masu take haƙƙin mata da ka iya zama cikakkiyar doka a cikin watanni masu zuwa, a cewar kafar yaɗa labaran ƙasar. kudirin da aka shirya sama da shekaru goma da suka shuɗe. Tattaunawar majalisa ce ta kai ga tabbatar da daftarin a ranar Lahadi da ake kira wato na ta hana cutar mata da kuma inganta ba su kariya daga ɗabi'u marasa kyau, inji kamfanin dillancin labaran IRNA. An fara daukar wannan matakin ne kusan watanni bakwai bayan da aka fara zanga-zangar gamakari sakamakon mutuwar Masa Amini a hannun 'yan sanda a ranar 16 ga watan Satumban bara. An kama ba Iraniyan ba kurdace a bisa zargi da aka mata hanna take dokar saka suturar mata mai tsauri. A cikin 'yan shekarun nan 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun kira ga hukumomin Iran da su sabunta dokar kare haƙƙoƙin mata kana su tsaurara jin kunni ga masu cin zarafi na cikin gida.
To gaida Baba Yakubu Kiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari in za ku ɗaya gefe guda Mahmud Ibrahim Kwariya gabatar mana da shiri na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, ‘yancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Gaskiya gwamnatin jihar Sokoto ta yi ƙasa a gwiwa, ta ja da baya sosai kan wasu nauye-nauye da sarrafa gare ta, musamman abin da ya shafi ruwa da shara.
Ba mu da ruwa tun shekaran jiya Abba Hoffa.
Gaskiya matsalar ruwa ga wallahi ta addabe mu. Yanzu haka yau da safe sai da nisa ruwa wallahi na 300,000 jarka goma.
Muna kira ga ita gwamnatin jihar Sokoto da mai girma gwamna su sani cewa har yanzu duk wani al'amari da ya shafi al'umma yana kansu ne.
Yau shirin na jihar Sokoto, inda al'ummar jihar ke korafin cewa sun fara fuskantar karancin ababen more rayuwa na yau da kullum a jihar tun bayan kammala zaɓukan shugabanni a Najeriya cikin makonnin da suka gabata. A dakacin mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, ko ji ko ke nasa samura, ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma, kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama, ba sake zama a cikin
madalla. Masu raye al'ummar jihar Sokoto a Najeriya, musamman mazauna birnin Sokoto da kewaye, sun ce sun fara fuskantar kalubalen karancin ababen bukatun yau da kullum, waɗanda suka hada da rashin lantarki da ruwan sha da rashin tsaftar muhalli. Wasu daga cikin mazauna birnin na Sokoto sun shaida wa filin 'yan ƙasa da hukuma cewa karancin ruwan sha da na amfanin yau da gobe na jefa su cikin yanayi na garari, musamman a wannan wata na azumi mai daraja.
Sunana Abdullahi Ma'azu Asake. Gaskiya gwamnatin jihar Sokoto ta yi ƙasa a gwiwa, ta ja da baya sosai kan wasu nauye-nauye da sarrafa gare ta, musamman abin da ya shafi ruwa da shara kan titi ta yi yawa, da ma wasu abubuwa take yi na kyautata ma jama'a idan wata mai alfarma ya kama na Ramadan, duk ta ja da baya babu wani abu da ke gudana. Gaskiya muna kira ga mai girma gwamna da shi kula shi mai da hankali gan wasu nawaiki da rarata ya kai ne, har yanzu shi ne gwamnan jihar Sokoto, kuma duk wata matsala da ke iya fuskanta al'umma shi ne adda alhakin magance musu ita.
Sunana Rahama Bashir Umar Gidada.
Rahama Bashir, me kike yi nan wuri?
Wallahi ruwa mun ka tobe da an kake kunna wanwo shi na an kace sai son ta.
Ba ku da ruwa ne a cikin gida?
Ba mu da ruwa tun shekaran jiya Abba Bahon.
Mallam Aminu Gidada, gaskiya matsalar ruwa ga wallahi ta addabe mu. Yanzu haka yau da safe sai da nisa ruwa wallahi na 300,000 jarka goma 130,000. Don Allah don Annabi da ya mahukunta su diba ma, har dai gashi ana cikin azumi. Shin da mutum da mi zai ji? ka tashi babu kokon babu ruwa ya zakai don Allah mahukuntan da abin da ya shaha don Allah su dibi talaka su tausaya musu a gyara a harkar ruwa ga don Allah wallahi dai ga talaka nan sun hito da dan ruwa ko ina babu ruwan ga wallahi
to ba ga na kamar abubuwana sun kai ma gwamnati yawa a kula da lahiya a kula da ilimi ga samar da hanyoyi kuma ga ruwa
to amma ai ruwa rayuwa ta ana iya kashe wani abu wanda bai kai wani abin ga a tuwa a gyara ruwa don jama'a su abin ga don rayuwa ta ita ruwa
suna na Salisu Malami tsakanin da Allah gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin gwamnati na Nazir Campbell ta ja baya wurin ayyukan da suka rataye ga zai tun bayan faɗuwa zaɓe kamar ishin shara a kan tituna gaba ɗaya an daina kwashewa an daina kula da al'umma matsaloli dai da yawa ga su nan sun tattaru babu isasshen ruwa yanzu ga azumin nan za a ga mutane mata karkar dare ɗari ɗaya karfe biyu ana ɗaukar ruwa can inda ake samu su babu ruwan wallahi wannan matsala ce mai girma kuma in sani alƙawarin da ɗaukawa al'umma cewa za a biya buƙatun jama'a bakin gwargwaro to ko bayan faɗuwar zaɓe har sau rataye gare shi ne gwamna mai cikakken iko har yanzu a jihar Sokoto duk wanda a Sokoto yana ji a jikinsa matsalar da ake ciki bayan wannan ayyana cewa ba su yi nasara ba a zaɓen dai Allah ya sauwaƙa Allah ya ba su ikon gyara
sunana Muhammad Mahi so babu shakka tun bayan faduwa zabi a jihar Sokoto akwai wasu abubuwa da suka rataya kan gwamnati waɗanda kuma an dine su wasu an ja da baya gaba ɗaya musamman ita wannan harka hasken wutar lantarki na kan tituna duk manyan titunan jihar Sokoto wa'anda da kake zuwa ka cin musu da haske ko karfe 2 na dare ka zo zaka gansu da haske yanzu an dina ko karfe 7 na dare kan yi ta yanzu ba zaka ga ko wace hanya zaka ga taibi so ni shaida nake sati guda da wuce na fito daga gawun nama zan yo cikin gari wuraren kofar marki babu titin da na samu shi wannan hasken na kan tituna ko ina dubule so muna kira ga ita gwamnatin jihar Sokoto da mai girma gwamna su sani cewa har yanzu duk wani al'amari da ya shafi al'umma yana kansu ne ya kamata su duba waɗannan abubuwan da suke faruwa ba wannan harka kawai ta hasken wutar lantarki na kan tituna ba da yawa akwai abubuwa da waɗanda sun ja da baya gaskiya tun lokacin zabe
a farkon shekara gwamnati kan yi kasafin kuɗi lissafa a cikin watan kaza za ta kashe kaza saboda ruwa cikin watan kaza ma'aikata kaza za a to duk wannan kuɗin fa an riga an yi sashi a cikin kasafin kuɗi albashin ma'aikata kuɗin da za a sa ma diesel dan a ba street light haske kuɗin da za a kai wata bo dan a ba da ruwa duk cikin kasafin kuɗi an yi approving an hidda kudaden nan suna nan kawai hidda su za a tura ma'aikatun nan kamar yadda aka saba yi a baya babu wani lokaci da za a ce gwamnati da ci gaba take yi an yi kasafin kuɗi an faɗi na za a kashe kuɗin nan kowane wata akwai abin da za a kashe a ma'aikatun nan kuma kuɗin nan kuɗin da gwamnatocin jihohin nan suke samu da revenues na cikin jiha bai ragu ba yana nan suna samu to kan me aikin da suke da shi wanda sun rubuta za su a ce ba za su yi ba zuwa cikin watan Mai
to nan gaba kaɗan za mu ji martanin gwamnatin Sokoto akan wannan batun
Ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka da fadawa gabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki
masu ware abokin aiki Muhammad Nasir ya yi kokarin jin martanin kwamishinan labaru na jihar Sokoto dangane da waɗancan korafe-korafe amma lamarin ya ci tura sai dai kakakin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar reshen jihar ta Sokoto Hassan Sahabi Sanyi Nawal na cewa
wato Malam Nasir abin da ke so gabayar da shi ne wasu maganganu ne na siyasa ake yi a duka-duka yaushe aka kamar zabi sannan shekara na gwamnati ta yi suna ba da waɗannan ruwan sha a sharan godabbu da makamantan su. Magana ce kawai ta siyasa, wadansu sai su zo su dauko da abu su saka shi a siyasa, amma da magana ta gaskiya to abin da gwamnati ke yi domin a tabbatar da ganin cewa al'ummar Sakur sun ji dadi, sun samu walwala, sun kuma tafiyar da rayuwar su yadda ya kamata, gwamnati na nan tana yi babu abin da ya canza daga lokacin da aka zabe zuwa yanzu.
Amma waɗanda suka yi maganar sun ce bayyane yake sun gani da irin su, kuma jama'a sun gani idan dare yayi za ka ga in dai ba wutar nefa akwai ba za ka ga tituna sun yi dulum, sannan kuma ruwa ko da yaushe za ka ga yaran na gararan ba wurin bedan ruwa musamman kwanakin nan.
Wato malam Nasiru, abin da ke so ka gane matsaloli ne waɗanda ko a can baya din lokacin da gwamnati tana tafiyar da mulki kafin wannan zaben ana samun ɗan matsaloli can ba a rasa ba, a samu matsala ta ruwan sha kuma a gyara, a samu matsala ta wutar lantarki kuma a gyara. Magana ta gaskiya shine babu wani abu da gwamnati ta kasa, babu wani abu da gwamnati ta daina yi, babu kuma abin da take da niyyar daina yi domin kawai an yi wannan zaben. Kuma abin da ke so ka gane mai girma gwamna mutum ne wanda al'ummar jihar Sokoto amana ce gare shi, kuma kowa ya san yadda ya tafiyar da mulkin jihar Sokoto da saka amana, yadda kuma ya tafiyar da mulkin Sokoto ba tare da nuna bambanci ko kai wannan ne ko kai wannan ne ba. Don haka magana ta gaskiya shine waɗannan maganganun da ake magana ce ta siyasa, magana ce wadda kusan babu ma dalilin yanta, domin duk abin da gwamnati ke yi babu abin da ta kasa kuma ba abin da kawo yanzu ta daina yi.
Masu rai da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka da cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu ba abu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita, koyawan banza ko sata.
To gaida na Kwari, yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa sabon hafsan hafsoshin Nishar Janar Abdu Sidiku ya karbi ragama mako guda bayan da shugaban kasa ya nada shi domin ya canji Janar Salifu Modi. Jaridar ta ce sabon kwamandan rundunonin mayakan na Nijar, wanda ya karbi al'amuran shugabanci a yayin wani bikin da ministan tsaron kasa ya jagoranta, sananne ne a sha'anin ayyukan soja, inda ya yi aiki a rundunoni da dama na sassan kasar, ya kuma yi karatun aikin soja a manyan jami'o'in kasashen Afirka da na Turai. Jaridar Air Info na cewa wasu 'yan bindiga sun kai farmaki akan ayar motocin sojan da ke rakiyawa wasu masu ayyukan haƙar sinare a gundumar Arlit ta jihar Agadez, lamarin da ya yi sanadin rasuwar sojoji 5 tare da jikkata wasu 5, sannan wasu mutane 2 suka ɓace. Jaridar ta ce wata motar da ta sashe da ayar motocin sojan ita ce ta fara buɗe wuta a kansu, kafin daga bisani ta arce zuwa wani wurin da wasu 'yan bindigar na daban suka yi kwanton ɓauna. Wasu majiyoyi na cewa 'yan bindigar sun gudu da manyan bindigogin soja haɗe da kilogram da dama na zinare. Jaridar Lanketer ta ce akwai alamar ba a faɗi gaskiyar lamari ba dangane da ayyukan da shugaba Muhammad Bazoum ya gudanar a tsawon shekaru 2 da yi a kan karagar mulki. Idan aka hankalci bitar da aka yi a wani kundin da aka fitar albarkacin zagayowar ranar da ya yi rantsuwar kama aiki, a hoton kwaikwayon da ta zana a shafinta na farko, jaridar ta nuna yadda shugaban ƙasa ke tambayar wasu fadawa su gaya masa gaskiya idan ya samu nasarori a tsawon shekarun nan 2, yayin da a nasu ɓangare suna ce da shi, "Excellence, aikinka na kyau, dukkan abubuwan da kake yi suna tafiya daidai." Alhali idan aka bi salsala, abin ba haka yake ba a zahiri, in ji Lanketer. Muƙarƙare da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce yake cewa hukumomin Nijar sun sassauta kuɗin kujerar hajjin 2023 bayan da al'ummar musulmin ƙasar ta nuna damuwa a game da farashin da aka tsayar a can farko. Jaridar ta ce a ƙarshen wata ganawar da ta haɗa shugabannin hukumar Alhazai da ƙungiyoyin ejoji da ɗaya gefe ma'aikatar ministan kasuwanci da ta suhuri, kuɗin kujerar Makka ya sauka daga miliyan 3.450 na sefa zuwa miliyan 3.258 da yanka, matakin da ake ganin zai iya samar da walwala a wajen maniyata, ko da yake wasu 'yan ƙasa na ganin har yanzu akwai buƙatar sake sassake farashin don baiwa masu dan abun hannunsu damar sabke farali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan Ramadan kan rayuwa albarkacin watan na azumi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كنا تاري دان uwanku Ahmad Tijjani Usman Nuh Sharbutu wanda yake ya mai da malan a wancan masallacin sa da yake yayi shi a Juma shine wanda yake bada sallah a wurin to naji da wannan watan azumi Ramadan abinda ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyan nan shine mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba kamar yadda manzon Allah ke ce muna da Allah ya ce muna la'allakum tattakun kaga nan ya nuna mana tsoron Allah shine manzon Allah ke ce muna wada abin tsoron Allah shine me imtisalul awamir shine kamanta horo na Allah waji sinabun nawahi da nisanta ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wataala ya hane mu fi zahiri a fili wal batin da boye ta mu yi kokari ba wannan azumi kurun za mu ji tsoron Allah ba tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba wani irin darasi ne za ka fahimci yanda yau rayuwa yake yanda halin yunwa yake yanda halin kishirwa yake yana ƙara mana tausayi sai manzon Allah mai tausayi ne yau kana nan wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji to kai ma ai ka jarrabi azumi kaga yanda yake shi yasa ka tausaya masa ka bashi kuma shi wannan azumin watan Ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu bamu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah
to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
sai Ibrahim takeice karaman ministan harkokin wajen kasar Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv na son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha ke yi kana ta buƙaci Prime Minister India Narendra Modi da manyan jama'an India su kawo ziyara a ƙasar Emin Zaparova ta faɗa a wata tattaunawa da talabijin CNBC cewa Kyiv tana kuma sa ran India za ta gayyaci jami'an Ukraine zuwa taron kolin kungiyar manyan kasashe guda 20 mafiya karfin tattalin arziki ta G20 kana ta karfafa tattaunawar siyasa da Kyiv. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai ziyara a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Ziyarar Blinken na farko zuwa Vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiya Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu za su kai ziyara a kasashen juna a shekarar nan a cewar manazarta. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa zai kyale ministan tsaro Yoav Gallant akan mukaminsa duba da tashin hankali da ke faruwa inda ya janye aniyarsa ta koran ministan da ta tada zanga-zanga kuma ta haifar da fargaba a kasashen waje. Ya ce su biyun sun sasanta rashin fahimtar tsakaninsu akan kira da galan din ya yi a bainar jama'a a watan da ya gabata cewa a dakatar da shawarar gwamnati ta yi wa sashen shari'an kasar garin Babul wanda galan ya ce barazana ce ga tsaron Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden zai bulaguro zuwa kasar Ireland a wannan mako domin halartar bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a lokacin Good Friday a arewacin Ireland da kuma kai ziyara a garuruwan Ireland na asalin kakanninsa. Ziyarar Biden na zuwa ne a matsayin karfafa yarjejeniyar zaman lafiya da ke fuskantar jarrabawa daga rashin fahimtar da rashin jituwar masu siyasa da kuma harare na lokaci-lokaci.
To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu ne hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma producermu Salaman Abu da kuma injiniyanmu na yanzu Kal, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.